Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Har yanzu dai muna tare da babban daraktan cibiyar binciken aikin noma ta Jami'ar Ahmed Bello da ke Zaria, Farfesa MK Uthman, inda idan mai sauraro na biye da mu a shirin da ya gabata muka yi alƙawarin kawo muku kashi na ƙarshe na wannan tattaunawa da muke. Za mu daura ne a daidai lokacin da na tambayi Farfesa ko da gaske ne Najeriya za ta iya noma abincin da za ta ci ta kuma ciyar da wasu. Farfesa ya ce,
eto, kaga tambayinka suna da fuska uku. Fuska ta farko, Najeriya da gaske ne za ta iya ci da kanta da ci da wasu idan ka diba abin da Najeriya take da shi. To kaga wannan babu wani takabibi a kai. Duk mutumin da ya san noma ya san irin albarkar da Allah ya bamu a Najeriya. Muna da kadada miliyan 91 a yanzu, ba ma noma kashi 46 a cikin wannan kadada din. To kaga in ka diba wannan kuma ka diba yanda kuma Allah ya bamu yawan ruwa da kamar da gaya maka daga millimeter 400 zuwa millimeter 4000, to kaga wannan zaka iya rabe shuka da abuwa daga kasa mai albarka. To amma za mu iya ko ba za mu iya ba shine a yanzu. Wannan akwai abubuwan da saboda zan iya cewa za mu iya ba a yanzu. Dalilai suna da yawa. Abin dalili na farko, har yanzu mu din noman nan da muke yi ba ma amfani da na'urorin noma. Misali kaga akwai kananan na'urori da wasu kamar misali a ƙasar China da sauransu na yi amfani da shi, wanda mu har yanzu ga mutane ne sun duka. Duka nan kuma wahala ce. In kana duka za ka noma, ina za ka iya noma? Kaga nomanka duk irin ƙoƙarinka ka je da safe sai magriba ka dawo, da wuya ne ka noma abin da mutane da yawa za su. Kaga kamar misali a nan America, mutum manomi ɗaya zai iya ci da mutane 155. Kago mu a Najeriya, manomi ɗaya da ƙir zai iya ci da mutum 10 a shekara. To ashe kaga shi zaki gani yanzu kamar a nan America ba dukkansu manomansu ba su kai kashi 3 ba na cikin mutanen America gabaki daya. Amma mu kaga a Najeriya manoman kansu sun kusan kashi 60 ko ma fin haka. To ashe kaga kuma duk da haka zaga no abin da suke ruma ba su yato. Dalilin ne yasa saboda har yanzu na'urorin noman da ya kamata muna da shi gaskiya ba mu da shi.
To wani yunkuri ake a Najeriya domin ganin an zamanantar da noma?
To wannan abu ne a gaskiya ya kamata kowa ya tashi tsaye. Misali dole mu ce ita gwamnatin tarayya tana kokari, amma gwamnatin jihohi da kuma musamman karamin hukuma gaskiya ba su haɓasa komai.
Wato su ya kamata su samar da na'urorin da za a zamanantar da noma ga manoman.
A yau ma taron da muka yi a nan Washington da su mutanen Ifri, ai magana da suka gaya mana cewa babban matsala a Najeriya shine a samu ma kudaden da su ƙananan hukumomi suke shi akan noma. To mu a ganin mu da yake, in kaga mu ta cibiyar mu tana da wani aiki da take kowace shekara, mukan zagaya duka kowace jiha a kowace shekara cikin watan August din da muke ciki a yanzu zuwa watan September, mu je mu dibi menene akai wannan abu muna yin shi, menene aka shuka da meye za a yi, kuma nawa kashi nawa mene shine ake kiran shi crop performance assessment. Kowace shekara muna wannan, shi yafi shekara da muna wannan. A gaskiya budin ga yama da wuya ne ka je karamin hukuma a ce maka ai ga kudin da shugaban karamin hukuma ya sa a cikin noma ba.
Wato babu tsarin noma ma kwata
a ciki. Eh, amma kuma zaka ga akwai abin da kira da Department of Agriculture, wato akwai
bangaren
yau na agriculture
noma.
Eh, akwai ma'aikata ma, akwai zaka ga darata na agriculture, akwai
to mai ma'aikatan suke kenan.
To yawanci a gaskiya suna nan, suna zaune ne kawai suna jiran idan ko karamar shugaba ko daga can gwamnati tarayya ko wani abu ya zo sai su je su yi. Amma nasu na kansu a ce yau ita karamar hukuma ga wani abu ta fito da shi. A cikin ƙananan hukumomin nan 774 babu ni ban ga wata ƙaramin hukuma a yanzu ba wanda za ta ce ai gashi ina kashi kaza a kowane shekara noma.
Tambaya ta ƙarshe ita ce, Farfesa yana noma da kansa kuwa?
Alhamdulillahi, ni kan dama ina noma. In fact, tun ma kafin in ma zama Farfesa na yi noma, domin a yanzu haka bana ma kuma muna da gonar da muke yi ta nan wadda take ta gwaji ce wadda mu nuna manoma. Kuma ita kanta cibiyarmu, ka san kamar da zaka sani, muna aiki tare da manoma, kungiyoyin manoma. To kusan kungiyoyin manoman nan a yanzu muna da aiki da sun fi 100. a cikin waɗannan ƙungiyoyin manoma kusan su kusan kashi 50 dukkan muna da gonakan da muke yi tare da su domin su ga yanda ke domin shi noma ba magana bane ta kawai ta cikin aji
takarda ba wato sanya a zahiri
dole sai kashi a zahiri mutun ya gani to wannan abu mu abinda aka sani mu muna yi kene kuma har gobe muna nan muna saboda mun tabbatar da idan ba mu ba bayan da su su gani su manoman su tabbatar da haka to gore gwaji wannan muna yi sannan kuma ni kaina na kan yi noma din ko dake akwai lokacin zaga shi noma dole sai ina neman lokaci dole sai ka zauna amma dole indai kana tare da mu a nan NRLS haka kai wani mukami bayan za a yi zamanto wai baka aiki
baka noma
dole sai kai noman nan
to madalla professor mun gode kwarai da gaske da wannan ziyara da kawo mana
to alhamdulillah
professor MK Usman kenan director cibiyar binciken aikin noma ta jami'ar Ahmed Bello dake Zaria a tattaunawar mu da shi lokacin da ya kawo mana ziyara nan Washington masu rarrama anan muka kamo karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin shi bakon namu professor MK Usman da ma duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman ma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa a huta lafiya